أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو Alhamis 25 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1437 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin alqur'ani mai girma kuma muna karatu ne a cikin suratul anfal karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 26 mun tsaya aya ta 26 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 27 a cikin suratul anfal muna fatan Allah ya samu dace kafin nan ga takaddun da aka turo a tambayoyi da makamantan haka kafin shiga cikin su ajiya da muke ansa tambayar wadda take cewa tana hasashen abu kuma sai ya faru tana shiga damuwa mun bayyana cewa wannan ba damuwa bane in dai ba a fada cikin wani harka na shirka ko bokanci ko wani abu ba yana iya faruwa cikin bayin Allah da dalilai daban-daban da aka bada misalai a jiya abinda muka manta ba mu karisa fada ba shine ya kamata ta zama bata yawan magana da mutane akan wannan matsalar ya zama to ta kame bakinta daga a gaya wa mutane irin yadda take wannan shine ƙarin bayani da wato kullun kawai ana cikin yanayi dai da himma ta addini da kuma fatan alkhairi kada zama tana yawan gaya wa mutane ga yadda take duk da ta ce har a gida an sani an ce a ba damuwa ko wani abu makamantan haka ya kamata kame daga yawan gaya wa jama'a wallahu a'lam sannan ajiyan har yanzu takarda ta biyu da ta yi magana akan cewa suna so a roki gwamnati ta kula da waɗanda suka abunan wajen wata uku ba salari domin takaita kawai ga bayanin cewa ana bincike ana bin diddige shi yasa wannan ga muyi bayanin roƙo din da masu takardan suka abunan ba don haka lalle muhimmin al'amari ne musamman yadda mutane suke cikin kunci duk da cewa ana bincike din ya kamata a ce kuma ana rage wa mutane zafi akwai waɗanda su tabbas suna cikin abunan a ce ko da salarin sashin watanni musamman gaskiya jama'a suna cikin kunci da yawa wa'ansu wanda duk yake daukan salari in aka ce bai samu ba ko jinkiri salarin yayi na dan kwanaki ma yakan sha wahala balle a ce an wuce wata ɗaya wata biyu ba a bashi ba haka akwai bukatun a ce an waiwaye yanayin su kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a ba su haƙoƙin su cikin lokacin da ya dace musamman irin waɗannan kwanaki da ake fuskantar hidimomi daban-daban Allah ya sa mu dace wannan wani wanda ya turo takarda ne yace bayan yayi bayanai a sama da sallama yace a tafsirin ranar 17 kai ta maimaita cewa Abu Sufyan shine wanda ya jagoranci rundunar yaki na Quraishawa daga Makka zuwa Badar a tarihance na karanta daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum da kuma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda kowannen su ya kawo reference daga Zadul Ma'ad ana ibnu Zadul Ma'ad da kuma ibnu Hisham cewa Abu Sufyan shi ya jagoranci ayari masu yan fatauci ina ga kaman ban sani ba ko na ce shi ya jagoranci wannan rundunar yaki na san dai shi ya shirya ta don yana cikin can ya tura a shirya wannan runduna mai mutum 1000 amma ba shi ya jagorance ta ba indai na faɗi cewa shi ya jagoranta to kuskure ne amma da na karanta wannan takardar sai ina ga kaman ban faɗi hakan ba amma ya ce nayi ta maimaita haka to na maimaita haka cewa shi ya jagoranci rundunar fada wannan ba Abu Sufyan bane har ma lokacin da muka zo in tastaftihu muka ce da za su fito sai da Abu Jahal yayi addu'a gindin Kaaba da shi da sauran wasu abunan jagorori amma bamu kira Abu Sufyan a ciki ba wallahi alam in har mun ce Abu Sufyan ko na maimaita to wannan ya zama kuskure wallahi alam so jazakumullahu khairan akan wannan wannan ma'ana gyara ne shi yayi sai tambayoyi din wannan mai tambayar yace malam mutun zai iya yin family planning haka kawai don yara sun masa yawa ko baya son yara da yawa yin hakan akwai laifi akwai laifi karo da ayan alqur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum don ka Allah subhanahu wataala ya haramta family planning haka kawai a takaita iyalai don yara sun masa yawa a to ya san suwa ya takaita wadanda suke rayen ne alkhairi a gare shi ko kuma wadanda ba ai hodin ba waye sani a ciki ya san suwa yayi ta kashewa don haka wannan bai halatta ba Allah subhanahu wataala ya hana wallahu alam wannan kuma yana cewa yana son a yi musu cikakken bayani akan falalar matsayin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum da kuma tsarin da aka bi wajen shura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai wani mai kwatin daga muwatta malik yana zargin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum sannan yana roƙon in zai yi a ware wata rana domin karantar da su wato a ware wata rana domin karantar da su falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da maganar shura bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Umar ne radiyallahu ta'ala ya kafa abunan committee shura wanda dogon bayani ne a takaice ba za mu iya bayyana shi a yanzu ba sannan kuma falalar sahabbai kullun kusan darusan nan ana ta fadan su tunda aka shiga wannan sura din saboda haka mai son karin bayani zai samu kari cikin irin su litsabai irin su siyar alamin nubara ko al-isaba fi tamyiz as-sahaba da makamantan su litsabai da yawa al-bidaya wan nihaya sannan rana a ware ta wannan ai ana yi a cikin wannan jami'a din a wannan masallacin duk ranar Laraba ana karanta littafin rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam haka ana yin wannan kowace Laraba haka ake yi har Ramadan yazo ne aka tsayar wallahu a'lam haka in yana bukata yana zuwa wannan gurin da sauran inda ake yi ko ina ma zai iya halarta wallahu a'lam wannan mai tambaya na gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi shi kuma yace tambayar sa anan ita ce ya kamata mutun ya sha wasu kwayoyi don yayi barci ko kuma yaya zai yi wannan likitoci zai tambaya haka kawai ya sha kwayoyi don yayi barci wannan bai halarta bai dace ba in kuma baya iya bacci ne wannan kuma sai ya je gurin likitoci in suka rubuta masa kwayoyi ya sha wannan kuma likita ne ya rubuta masa ba abun da wanda ba likita ba zai ce akan wannan saboda haka amma haka kawai mutun ya sha kwayoyi ko don ya farka ma ai bai halarta ba saboda balle don yayi bacci in baya samun bacci ne likitoci ya sama ya kamata ya samu yawa wallahu alam don haka wannan tambaya ce wacce take bukatun a kai ta zuwa ga ma'abutanta don su abun nan sannan me mutun ya kamata yayi don yayi barci duka wannan tambayar likitoci zaka yi insha Allah ta'ala idan mutun ya abuna abun da mutun ya kamata yayi in baya samun barci ya gwada dukkan hanyoyi yana rage abubuwa na tunane-tunanen rayuwar duniya da harkokin duniya da makamantan su yana mantawa da abubuwa na gwagwarmaya kawai ya hakura ya abun nan irin wannan in ya gaji ya kwanta ya huta amma ya akwai abubuwa da yawa ko kuma yana yin hakan din abun bai yi ba wannan sai likitoci insha Allah ta'ala wallahu alam wannan bayan yayi sallama shi ma yace an fada cewa Allah shine mai batarwa kuma an ce shine mai shiryarwa idan Allah ya sa ka zama batarce a batacce kaga ai ba yin ka bane shin zaka shiga wuta bissalam sai kuma yace in nayi zunubi Allah ya gafarce ya yafe mu wannan shine aqida ce wacce take ɗan kadariya sun riga ka fada tuntuni sun riga sun fada kar ka biye su haka nassosin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar domin Allah ya riga ya san wanda ya cancanci batarwa, don haka ya bar shi a bace. Daga yan kadariya suke tafiya kan cewa tunda ai ashe ba aikin mutum bane, aikin Allah ne. Yan Mu'tazila suka faɗi ka'idoji guda biyar, suka ce ai in ana maganan azabtarwa, to ai wajibi ne ma Allah ya azabtar da duk wanda yayi sako, kuma wajibi ne ya shigar da wanda yayi da'a aljanna, domin ai shine yace kaza, shi yace zai azabtar da wancan, shi yace zai wa wannan rahama. To duk irin wayna abubuwa karo ne da nasosin alqur'ani, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara su, sahabbai suka fassara, duka wannan yayi karo da fahimtar sahabbai ga nasosin alqur'ani. Don haka ya zamanto ya saba da manhaji na magabata sahabbai da salaful umma. Haka wannan ba abun nan bane, dogon bayani ake da shi, da littattafai ma aka wallafa akan wannan abun da ka fada. Don haka hatsari ne mutum ya zama yana irin wannan tunani din, yanzu na aqidarsa ta rushe sai ya shiga cikin wani hali. Allah ya kiyaye. Na gaba yace bayan yayi sallama yace don Allah yana so a mishi ƙarin bayani akan mace mai farar kafa. Wai malam, mace mai farar kafa da gaske ne ko babu? In da gaske ne mutum ya aure ta, ya zai ya ci gaba da zama da ita, ya ci gaba da zama da ita ne ko kuma ya sake ta? Wace mace ce mai farar kafa? Wannan canfi ne, canfi kuma shirka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tiyaratu shirk, wato canfi shirka ne. Haka kawai sai a canfa a ce wannan duk wanda ya aure ta baya samun kuɗi, ko kuma abun hannunsa ma sai ya ta lalacewa. Wanda duk ya raye wannan wajen auren mata, ko mata ta raye wannan, ko ta yake da wannan aqida wajen auren miji, nan da nan za ta zama kafira, domin ta fada cikin canfi wanda yake shirka, tana matsawa gaba ta zama kafira. Shine in an mata bayani a ilmance, ko aka yi wa mutum bayani bai fasa ba, to ya zama kafiri. Babu wanda yake azurtawa sai Allah, babu wata mace mai farar kafa. Yawa in fara ce dama, to shikenan ta tana da farar kafa mana, in fara ce a yadda Allah ya halice ta. Saboda haka mai bakar kafa ake so yanzu a aura, ko mai farar kafa ake so a aura? Saboda haka wannan magana abu ne ta jefa mutane cikin shirka, bai dace ba a yi wannan. Wani zaka ga har dabbobi suna canfawa. Ya ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib. Ha, duk irin wannan wasu dabbobi suke abuna, mabuta dabbobi a jeji sai su canfa. Daga garken su an ga wata saniya ko raƙumi ko tinkiya da aka haifa mai digo-digo a guri kaza, ko mai kaza a guri kaza, kawai nan da nan sai ya kokarin fidda ita a garke, don za ta kawo matsala. Wannan duk canfi ne. Haka nan ya shigo cikin jama'a, in mutum ya zo sai rinka waiwayawa ya tafiyan mace yake ya kaza, wai ta nan ne zai gane mai farar kafa ko ya samu arziki ko wani abu makamancin haka. Wannan shirka ne ake kokarin fadawa, amma fada cikin shirka wanda ya rayu wannan. Allah ya kiyaye, babu ita. Tambaya ta gaba, bayan yayi sallama yace shi direba ne, babban mota ne yake tukawa, tirela ya rubuta, yace shin ya halatta yayi loading jakuna zuwa wajen da suke ci ba aikin dako abunan ba aikin dako ba? Wani aiki da ya dace, ko kuma wani aiki da ya dace? Wannan abunan takardar insha Allah ta'ala zamu ƙara bincike akan ta da bayani. Abunan na manta da ita ne, randa na gani na abunan ɗinta kuma sai na manta. Yace shin mallam, in nayi tarawihi nayi tahajjud kenan, wato tsayuwar dare kenan, wato tsayuwar dare, kuma zan iya dacewa da Lailatul Qadri kamar yadda mai tahajjud zai dace? Ma'ana yayi tarawihi maimakon tahajjud. Kwarai kuwa, insha Allah ta'ala, tarawihi wannan da ake ashan bayan sallar isha ayi raka'a 10, 11 ko 13, kamar yadda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka yayi. In mutum yayi tarawihi a matsayin qiyamul Ramadan, shikenan ya isan masa. In ya dace da daren Lailatul Qadri, duk abin da ake samu na farala yayi, ya samu. Yawa, don haka wannan qiyamul layl ne, wannan shine qiyamul Ramadan. Wallahu ta'ala alam, babu wani abun nan. In ko mutum ya fasa sai ya tahajjud cikin dare ya tashi, duk daidai ne. Wallahu ta'ala alam. Wannan yace mu makanikai ne, amma akwai wata, akwai sauran time ko? To, mu makanikai ne, yace akwai wani kasuwanci da muke yi. tsakanin mu da kwastomomin mu da masu sayan kaya da masu sayar da kaya kai kwastomomin su shine wanda abun sa ya baci ko motarsa ta baci kenan yazo ko mashin suna sayar mana misali masu kaya suna sayar mana da kaya naira 800 amma idan su kwastomomin ne suka je da kansu ba a musu ragi akan naira 1000 ko naira 1200 idan muka je da masu kayan idan muka je da masu kayan sai abunan akan sai kayan akan bamu wani abu ko a gaban masu kayan ko a gaban su ko a bayan idon su to malam me matsayin wannan wannan abun da ake ba su kenan yace a sha ruwa lafiya mana in sun tafi da masu kaya abun da an je sayan kaya da su a gurin masu kaya sun saba da su sai ai musu ragi idan za a yi ragi saboda dalilin ka wannan babu laifi ka kawo mutum ganin ka an saba da kai sai aka yi masa ragi shikenan babu laifi shi kuma ya san kayan naira 1000 ake sayarwa sai ji dadi cewa amma da kazo ka raka shi gurin ya same shi a naira 800 ko 1200 sai ya same shi a naira 1000 ko naira 800 sai ji dadi ya baka wani kyauta babu laifi a cikin wannan wallahi ta'ala alam wannan babu laifi cikin wannan abu ne ko ba haka bane to a to da ka ta to me take nufi me tambaya take nufi to yace misali yace mu makanikai ne amma akwai wata kasuwanci da muke yi tsakanin mu da kwastomomin mu da masu sayan kaya da masu sayar da kaya misali masu kaya suna sayar mana naira 800 amma idan su kwastomomin mu suka je da kansu ba a musu ragi akan naira 1000 ko naira 1200 idan muka je da masu sayan kayan akan sai kayan akan bamu wani abu akan sai kayan akan bamu wani abu ko a gaban su ko a bayan idon su mana ko a gaban su masu kayan waye mai bada wani abu mai sai da kaya ne ke bada wani abu mai shago saboda wannan ya kawo masa customer sai ya ji dadi tare da cewa shi kuma customer ya samu rage haka ne yawa ina ga za a mana bayani daga baya akan wannan takardan insha Allah in mun zo gobe sai mu sake karanta ta haka kuma yawa za ka za mu ci gaba da karatu yanzu ita wannan takardan ba mu bayyance ta ba za a mana bayani a waje ko kuma a ƙara rubuto wata takarda wanda take da ƙarin bayani insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a aya ta 27 a cikin suratul anfal muna fata Allah ya samu dace mana dai akwai gwarazai masu kokarin imani a cikin taron nan matasa masu insha Allahu nasibuhum ba sa so su ji ana sa su ta hanyar da za a danci wani dan kudi na haramun kamar yadda in an taba gurin aure suke cecceka haka ma in an taba wannan ashe dai ashirye suke insha Allah ta'ala. Allah ya sa a dace. Za ka ko za su yaure ma ba da kudin haramun bane, su haka suke so su yi ko ba haka ba. To Allah ya sa a dace. Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la takhunullaha war rasula, kar ku ha'inci Allah kuma kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu amanatikum, bima'ana wa la takhunu amanatikum, kar kuma ku ha'inci amanoninku da aka ɗora muku. Wa antum ta'lamuna alhali, kuna sani da gangan, kar ku yi haka. Wa alamu, ku sani, annama amwalukum, sufa dukiyoyinku da kuke son ku tara ta hanyar cin amana. Wa auladukum, da ƴaƴanku da kuke so su rayu ta hanyar cin amana. Fitnatun, waɗannan fa fitina ne gare ku. Wa anna allaha indahu ajrun azim, kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala indahu, a gurinsa akwai ajrun lada azimun mai girma. Ku zaɓi ladan gurin Allah, shi yafi akan dukiyoyinku da ƴaƴanku har ya kai ku ga cin amana. Wannan ayoyin malamai suka ce dalilin saukansu shine Abu Lubaba ibn Abdul Munzir. Abu Lubaba ibn Abdul Munzir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya je ya tabbatar da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Banu Quraiza, su daidaita a tsaye da alkawari na zaman lafiya. Shi dan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya zo gurin Banu Quraiza, sun san shi tuntuni, da ya gana da su sai suka ce masa, sai suka shawarce shi me yake gani a cikin abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu bayani. Sai musu haka da hannunsa, mana kansu yadda ya zama kawai a zabi yaki, kawai su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da yaki, mana sare wuya kawai kansu yadda, amma sai ya nuna ba tare da sauran musulmai sun sani ba. Alhali annabi sallallahu alaihi wasallam zabansa ya aiko shi, sai gashi abun da ya ga musu da baki daban sai musu nuni da haka ya ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan take sai yayi nadama, yace kai yanzu ni ne nayi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe ni, ya amince da ni, ya aiko ni kuma nayi nuni da hannu zuwa ga wasu mutane, sabanin abun da na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sabanin abun da ya aiko ni gare su, nuninsa da hannu daban. Kamar yadda zaka tsaya a bayan mutum kana tare da shi kamar ra'ayin ku iri daya, amma kana nuni ne wa abokin karawansa da wani abu, ko abokin jayayya da shi akan wani abu, ce kar ka yadda, ko kai wa mutum haka da idonsa da idonka, alhali kuna magana, ce kar ka yadda kai wa irin mutum haka dinnan, ka ha'inci wannan da baya ganin ka. To haka Abu Lubaba yi, da yi wannan sai kuma yayi nadama, lalle ya ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka sai ya dawo cikin nadama, ya dawo gida yayi furuci da sabon da yayi da ya shigo Madina, ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha'ince shi, kuma ya ha'inci Allah, ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ga abun da yayi, ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fito. Abu Lubaba sai je ya daure kansa a jikin gofar masallaci, ya tamke kansa, sai da ya kusan kwana bakwai a haka, duk wanda yazo zai kunce shi, ta shi ba zai kuntu ba, kuma ya ki cin abinci. So da yace sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ne yazo ya kunce shi da kansa, in Allah yayi tuba a kansa. To shine Allah subhanahu wataala ya saukar da ayan suratul tauba, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu an yatuba alaihim. Asallahu an yatuba alaihim, mana Allah yayi tuba akan Abu Lubaba da shi da mutum bakwai da suka daure kansu. Sauran basu fita yakin Tabuka ba, shi ma Abu Lubaba haka, wasu malamai suka ce, amma an karkatar da bayani mafi karfi shine tura shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen Banu Quraiza, sai Allah subhanahu wataala yayi masa tuba. Bayan Allah ya tuba akan sa ma, wasu suka zo suna masa albishir, za su kunce shi, ya ce shi fa ba mai kunce shi a wannan daurin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunce shi da kansa, ya san ya yarda da shi. Don haka shi yana cikin fishi, yana cikin damuwa, baya bukatar duniya da abun da yake cikinta, ko zai mutu a haka, sai dai ya mutu a haka, sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kunce shi. Don haka da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zo ya gaya masa Allah ya yi tuba a kansa, sai ce ya rasulullah, in kai ma ka yarda da ni, to ka kunce ni da hannunka. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunce shi da hannunsa. To sai Allah ya sauko da wannan aya, Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kaga wannan an ambace cikin mu'mine daga nake nuna cewa Allah ya yarda da shi la takunullaha kar ku linga ha'intan Allah war rasula kar ku yarda ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa takunu amanatikum kar ku linga ha'intan amanonin malamai suka ce wannan amun ne tare da cewa abulu baba ne dalilin saukanta amma ya shafe kowa da kowa duk wata amana da aka bawa mutum ko amanar ajiya ko amanar kaya ko amanar dukiya ko amanar mutum ko amanar mata ko amanar yaya duk gaba ɗaya kar mutum ya ha'inci wannan amana ne kar mutum ya ha'inci matarsa ta rinka jin cewa da bata aure shi ba saboda mugun hali saboda mugun ɗabi'a saboda cin amana ya kasa girmama iyayenta ya ki girmama iyayenta ya ci mutuncin iyayenta ya ci mutuncinta kar mutum ya haka ya ci amana kar mutum ya ci amanan iyayensa baya musu abin da ya kamata ya watsar da tarbiyyansu ya kyale su su je su yi duk abin da za su yi su shiga wannan harka su shiga wancan harka bai damu da ina suke a gida ba bai damu da suna nan ko ba sa nan ba amma in akuya bata zo gida ba zai bincika ya gani saboda ita ana sayarwa a samu 2500 ko 10,000 amma yaro ba za a sayar da shi ba don haka ba a bincikawa ya dawo gida ko bai dawo ba komin dare sai in ya ga dama ya dawo wani yaron ma sai an rufe gidan ya tsallaka ta katanga mutum ya watsar da wannan amana la takunullaha war rasula wa takunu amanatikum amana ne Allah zai tambaye ku kar ku yi haka da yayanku kuma kar ku ci amanan dukiyoyin da aka dora ku akai kar a baka amanan shago ko a baka amanan mota ko a baka amanan keke napep ko a baka amanan machine me shi ya saya da kudinsa ya baka don ka rinka samun kai ma kana harka kana dan samun abin da zaka rinka gudanar da rayuwarka amma azo a ci amana kar ku yi wannan la takunullaha war rasula wa takunu amanatikum kar ku ci amanan junanku tsakaninku da juna haka kuma kar mata ta ci amanan miji kar mata ta zama yar cin amana tana sace kayansa tana boyewa ko ta hada kai da yayunta in ka samu shashashiya ta hada kai da yayunta ko wasu daga cikin dangunanta ana cin amanan miji a zuban ido akan abun duniya a ci amanan wannan a ci amanan wannan kar su yi haka kar mata su yi haka in sun yi haka za su tozarta kansu da kansu daga ƙarshe a rayuwarsu don haka azamanto masu amana miji kada ya ci amanan mata mata kada ta ci amanan miji yaya kas ci amanan mahaifi mahaifi kada ya ci amanan yaya kowa ya kula da amanar da take kansa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati kowa an bashi kiwon abin da aka bashi kiwo kuma amana ne kuma za a tambaye shi ranar tashin alkiyama game da amanar da aka bashi don haka wata kuno amana cikin karku ci amanan juna duk abin da yake na amana ku kula da shi ibada amana tsakaninku da Allah gaban da Allah ya sanya amana tsakaninku da su al'auran ku ku kiyaye amana ne kar ku jefa al'auran ku zuwa ga gurin da yake na haramu idanuwan ku amana ne hannayen ku amana ne kar ku dauko abin da bai halatta gare ku ba kafafuwan ku amana ne kar ku kai su inda Allah bai ce a kai su ba mazan ku da matan ku duka waɗannan amanoni ne akan ku don haka wata kuno amana cikin kar ku ha'inci amanonin tsakaninku amana hatta ta magana kar ka ha'inci mutun cikin amanar magana kar ka ha'inci mutun cikin amanan iyalansa kar ya amince da kai cikin wasu abubuwa na iyalansa ka ha'ince shi ta hanyar bayyana sirrinsa ko ta hanyar ha'intansa da munafurtansa da shirye wasu abubuwa da basu kamata ba la takunullahu war rasula takunu amanatikum kar ku ci amanan juna ku kasance masu kiyaye amana in ba za ku iya rike amana ba ku ce ku kun fidda hannu ba za ku iya rikewa ba don haka kai inda zai iya bada amana ko magana mutum zai ga ma yace amana ne ba za ka iya rikewa ka ce a ka maka rike kayanka kai gaba amma in ya ga maka kace kuma za ka rike to amana ce ka kiyaye amana ne kar ku ci amanan junanku kar a dora ku a matsayi ku ci amanan wannan matsayin kar babanka ya dora ka a wani abu na dukiyarsa ka ci amanar sa wata kuno amanatikum kar wani amininka ko wani mai kudi ko wani mai shago ko wani mai kaya ya dora ka amana ka ci amanar sa kar ku yi wannan duk abin da aka baka amana ka kiyaye shi yadda ya dace ka bada shi yadda ya kamata kar kai tsammanin samun arziki daga dukiyar da aka baka amana wannan ba arziki bane kuma ba halal bane ka nemi arziki a gurin Allah ta hanyoyin da suka dace na halal amana kuma in ka godewa Allah ran da aka zabe ka cikin jama'a aka ce ga amana to ka godewa Allah domin amana za ta yi karanci a cikin al'umma a ƙarshen zamani za a dage amana daga farkon abin da ake dagewa kafin dage imani shine a dage amana a zukatan bayin Allah sai an wayi gari ana cewa wani ne kawai zai iya rike amana wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a rinka bincikawa za a ba ta kai wani ma kara bashi yana shan mai sai ka ji an boya ce wani ma akwai shan mai kara bashi can an yi wace to wannan kudin wa kuje ga za a ba kai wannan kudi gaskiya ina ga dai kam daga nan dai to can tukunna sai a tino a ce to ku kai ba wani to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi haka a ƙarshen zamani yanzu ma ka ana yi ana yi sai ka cewa in dai kudi ne ya ce kudi eh to gaskiya kudi kam kar ku bashi amma dai kan mutumin kirki ne ta bangarori da yawa amma kudi kam gaskiya kar ku bashi an jarrabe shi ta wannan bangare to kaga an samu matsala to haka zaka ji yawanci abu ne kudi kam ba a tsira to wata kuno amanati kun kar ku ha'inci junanku wa antum ta'lamuna alhali kuna sani kar ku yi haka kun san cewa wannan abun da sanin ka kace amana kar kai da sanin ka kace amanan dan uwanka ko a cikin harkokinsa ko a dukiyarsa ko a iyalansa ko a komai nasa kar kace amana da sanin ka kar kai abinda aka bisa kuskure in an gane a tuba a gyara amma ganganci kar ayi sai wasu malamai suka ce ayoyin suna magana akan Hatib ibn Abi Balta radiyallahu ta'ala anhu shi ya halarci yakin Badar shi ma lokacin da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana fatih Makka yana magana shiri dama Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi yaki yakan nuna musu alamomi doka sai suka gane alaman tafiya fatih Makka to shi da ya rubuta takarda yake sanar da danginsa Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Hatib ibn Abi Balta ta yi doka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace kai kaza yace kwarai na ya rasulullah me yasa kai wannan ce ya rasulullah tsoro naji ƴaƴan mu kanana da muka baro a Makka wasu da dangin mu wanda suke kafirai ne basu musulunta basu balle su yi hijira to sai nake jin tsoron in an je za a gama da su to shi yasa na rubuta wannan takarda na tura don in sanar da su su san yadda za su yi ko su gudu ko su san yadda za su yi ko su kare kansu maimakon a je musu ba tare da sun sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu ta'ala anhu yace zai sare kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ya halarci yakin Badar Umar yudrika la'alla Allah qad tala'a ala ahli Badar fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko kuma qad ghafartu lakum to wannan Hatib ibn Abi Balta ata saboda dalilin yaya da abun da suka baro a Makka yasa yayi wannan to shine sai Allah yace in a dalilin Hatib din ne ko kuma zai iya zama duka dalilan ne ana iya samun aya sababun nuzul ya zama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ana iya kuma samun aya sababun nuzul din ta ya zama suna da yawa amma saukowanta ne yayi ta takarruri shi yasa zaka samu a ulumul qur'an akwai ma takarrara nuzulu abun da ya sauka ya sake sauka ya sake sauka don haka in abu kaza ya faru sai Allah ya saukar da wannan aya idan wani abu ya faru wanda yayi kama da a saukar da wannan ayan sai Allah ya sake maimaita sauko da wannan aya shine ma takarrara nuzulu wato aya guda ce amma dalilan saukanta abubuwa da yawa to wannan zai iya zama haka wannan Abu Lubaba ya zama dalilin saukanta kuma Hatib ibn Abi Balta ata ya zama abu dalilin saukanta so shi Hatib ibn Abi Balta yana tsoron danginsa na Makka da ƴaƴansu da suka baro da sauransu to sai Allah ya ce wa alamu ku sani annama amwalukum ku sani cewa dukiyoyinku da kuke tsoron wai kasu to zarta wa auladukum da ƴaƴanku da kuke tsoro har yake ku ga bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitna wannan jarrabawa ne inda za ku iya zaban su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun zama fitina gare ku fitina akwai alkhairi akwai sharri kamar yadda Allah ce wa nabluukum bil khairi wa bis sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da alkhairi wani sai fitina ta alkhairi wani sai fitina ta sharri to haka nan maganar zabar manzon abunan wani abu na duniya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitina ce ta sharri ko ƴaƴa ne ko iyaye ne ko wane ne saboda Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba har sai na zama ni nafi soyuwa gare shi sama da iyayensa da ƴaƴansa da ma kowa a cikin mutane sai za al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambaci wannan hadisin a ƙarshen sharhin da yayi wannan ayoyi yake wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim Allah subhanahu wa ta'ala shike da lada mai girma a gurin sa haka bai kamata ba dalilin abun duniya kawai a zabi abinda zai tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zabi abin duniya a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya hana su sannan kar a ci amana amanta addinin Allah amanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watsar da amana kowace irin nau'in amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wani hadisi cewa in ɗaya ya zo gurin ku ya ja wani yayi magana ta sirri sai ya juya baya ya tafi to in ka je ka gaya wa ƴansu kamar misali mutum ya zo sai ya kira ka gefe ya kira ka gefe sai ga ya ma maganganu kana komawa ya juya baya ya tafi kana zuwa gurin yawon ka yaji kun ji abin da ya fada ga ma fa sirri ne kar ku fada daga ku ya isa ka ka ci amana mala waye ce ya fada ai inda yana so su ji kai da ya zo sai tsaya a gaban ku gaba ɗayan ku sai ce kaza da kaza da kaza amma kiran ka gefe da yayi ma'ana wa'incan bai so su ji magana in yana so su ji magana shi ya kamata ya je ga ya musu don haka bai kamata ka dau sirrin wani mutum da ya amince da kai kaje kana ga ya wa'ansu mutane ba a shi ya kamata ya je ga ya musu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya zo ya ga ya muku magana sai ya juya baya ko ya kira ku ya ga ya muku magana sai ya juya baya wannan magana da ya ga ya muku ta zama amana don kar ku ga ya wa'ansu sai dai in shi ne yace ku ga ya musu ko in yace ka ga ya wani da wani wannan babu laifi to zaka iya ga ya musu wadannan wallahi ta'ala alam na'am
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani yawanci ayoyin madaniya wadanda suke karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci zaka ga duk abin da suke magana ya ayyuhal ladhina amanu saboda an gama tace na tacewa yanzu kawai bankwana ake yi karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta doso sannan kuma ayoyin karshe ne yawanci ake saukarwa in ka duba suratul maida zaka duk yawanci ayoyinta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu in ka duba suratul tauba yawanci ayoyinta kawai an ja layi tsakanin mu'minai da kafirai to haka irin wa'innan ayoyi suka rinka sauka haka ma suratul anfal Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah kuka tsaya kan dokokin Allah yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku mafita malamai suka ce makhrajan wasu malamai suka ce naja Allah zai sanya muku mafita ko zai ba ku tsira ko kuma nasr Muhammad ibn Ishaq kamar yadda al-Hafiz ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace al-fasl bayna al-haqqi wal batil shine abuna yaj'al lakum furqanan al-Hafiz ibn Kathir ya rajjaha wannan ta hanyar bayanin da yayi cewa wannan bayani na Ibn Ishaq kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir yace rahimahumullahu ta'ala yace bayanin Ibn Ishaq shine amun ya game komai da komai ya hada kowanne a ciki makhrajan ne nasran ne najatan ne duka ya shiga da sauran ma kowanne irin abun da kuke jin cewa shine ci gaba in kun ji tsoron Allah don haka ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan Allah zai sanya muku faslan bainal haqqi wal batil in kun ji tsoron Allah kun tsaya akan dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai sanya muku rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya sai ku gane jin tsoron Allah yana bada saukin gane gaskiya da ƙarya yana bada saukin riko da gaskiya a watsar da ƙarya in an ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah duk abin da kuke ciki na kunci Allah zai iya kawo muku sauki abinda Allah yake nufi kawai ku tsaya bisa dokokin Allah zai sanya muku mafita akan duk wani abu da kuke tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا wanda bi yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita in kun cin rayuwa ne wayarzuquhu min haythu la yahtasib sai Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani ومن يتوكل على الله فهو حسبه wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya isar masa wanda ya dogara ga Allah ya huta wanda yaji tsoron Allah ya tsira Allah zai fidda mutun daga tsananin kunci zuwa ga sauki ina wanda suke cikin kunci a rayuwa su tsaya bisa dokokin Allah su ji tsoron Allah su yi alwala su fiskanci Allah suna tafiya su fiskanci Allah su gayawa Allah wani arziki tattalin arziki ko kuma jarin sa yake ganin tabarbarewa koma ga Allah subhanahu wataala in tattaqullaha yaj'al lakum makhraja abuna yaj'al lakum furqana
furqana shine makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya muku mafita wani abu yake bukata wani ya rasa yadda zai a rayuwa wani zaka samu basirar sa ma ta zama wata iri a rayuwa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana sabo na shashanci yana iya kai mutun ya zama ko a ƙarshen rayuwarsa ko kuma a tsakiyar rayuwarsa ko a wani yanayi ya samu kansa cikin wani irin wal rashin basira da rashin tunani da rashin aifar da wani abu ba zai iya initiating wani abu mai amfani ba in mutun yana sabon Allah ta hanyar zinace da shashanci yakan iya kuma rasa ido in bai sa'a ba yakan iya rasa basira yakan iya rasa tattalin arziki haka duka waɗannan a nisance su a ji tsoron Allah a nisance su in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah zai sanya muku mafita cikin rayuwarku in ku samu kanku cikin kunci ku koma ga Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah takawa shine kiyaye dokokin Allah da biyayya ga Allah ala nurin min Allah yarju thawaballah mutun yana tsoron Allah bisa haske daga Allah subhanahu wataala shine hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam yana mai kwadayin lada a gurin Allah yana kuma barin sabon Allah a bisa haske daga Allah kuma yana tsoron azabar Allah shi yasa ya bar sabon Allah to in kun yi wannan Allah zai sanya muku mafita yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku mafita zaka ku ji tsoron Allah cikin duk abin da ya dame ku ku koma ga Allah ku gaya wa Allah wasu suna cikin damuwa su suka san bukatunsu wasu mata ba su samu aure ba suna da irin bukata wasu maza ba su samu aure ba suna da wannan bukata su koma ga Allah subhanahu wataala su tsaya dokokin Allah su kame kansu duka wannan Allah subhanahu wataala zai kawo mafita wasu ba su samu jari ba wasu sun gama karatu ba su samu aiki ba su tsaya ga Allah kar su wuce gona da iri su ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala yana nan arzikin kowa sai ya same shi kar mutun ya razana kar mutun ya karaya ya tsaya Allah yana sane da shi Allah ya fi ka sanin damuwarka sama da yadda ka san damuwa din. Ya fi ka sanin abin da kake ji. Yadda kake jin Allah ya fi ka sanin yadda kake ji. Kuma ya fi ka tausayin kanka. Don haka shi ya san abin da zai zama maka alkhairi ga rayuwarka. Don haka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wani an jarrabe shi da ciwo ko rashin lafiya. Wani an jarrabe shi a gidansa, iyalansa ko ƴaƴansa ba lafiya ko jarrabawa ko wani abu na. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kar ku bada cikin shirka, kar ku bada cikin sabon Allah, ku tsaya ku kame dokokin Allah, ku dogara ga Allah. Yaj'al lakum furqanan zai sanya muku mafita cikin duk abin da ya dame ku. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah subhanahu wataala zai kankare muku zunubanku. Zunuban da kuka yi a baya, in daga baya kun dawo kun ji tsoron Allah kun tuba, Allah zai kankare muku zunubanku. Ko ku sani cewa so abin nan jarrabawa a rayuwa tana iya sa takfiruz zunub. Daka duk lokacin da kuka samu kanku a cikin jarrabawa ɗayan biyu ne Allah zai kankare muku zunubai kuncin rayuwa bala'i da yaus da sauransu da yake faruwa ga mutane Allah yana iya kankare musu zunuban su wanda in ba ganya musu wannan jarrabawan ba wataƙila da ba su samu kankare wannan zunubi ba daka sai Allah ya kankare musu zunubi wani sai za a jarrabe ka a rayuwarka ko a lafiyarka wani sai za a jarrabe ka a iyalanka ko a ƴaƴanka wani sai za a jarrabe ka a dukiyarka amma duka wannan Allah yana so ya daga darajarka bayan Allah ya yaye ma daga baya sai ka gane cewa ashe jarrabawa ce kuma ka ci nasara Allah kuma sai ya mayar maka sama da abin da ka rasa haka wai kafira ankum sayyi'atikum kuma Allah sai ya kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum Allah kuma sai ya gafarta muku yayi muku kariya daga shiga wuta ya ba ku damar shiga aljanna Allah ya samu gidan aljanna haka wai yaghfir lakum sai ya gafarta muku Allah subhanahu wataala ya ce wallahu dhul fadli al'azim Allah ma abucin falala ne Allah ma'abucin falala ce falala mai girma Allah ma'abucin ta ne daga kar ku razana kar ku karaya kar ku ce kai wannan tashin farashin kaya anya ina afillahi shakkun akwai shakka cikin Allah ne fatirus samawati wal ard wanda ya kiri halittar sama da ƙasa ba tare da ya koya daga wani ba babu shakka cikin Allah wallahi duk abin da ake ji na kuncin rayuwa ƙasa da kiftawan ido Allah zai iya canja shi ya dawo sauki daga Allah muna roƙonka ka kawo mana sauki a madadin wahala haka Allah subhanahu wataala zai ba ku falala ta inda ba ku tsammani Allah ya samu dace na'am
wa idyan furubika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin
Allah subhanahu wataala yana tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya yi masa tun a rayuwarsa ta Makka tare da cewa wannan ayan ta sauko ne a Madina ta sauko bayan ya koma rayuwar Madina amma Allah suwa in an ce aya ta sauko a Madina ko a wajen Madina ta sauko in dai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin a Madina take mana bayan yayi hijira to sunan ayar kawai Madaniya ko sunan surar Madaniya in ka ji an ce Makkiya ko da a wajen Makka ta sauko ba a cikin Makka ba in dai lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka take kafin yayi hijira to sunan ayar ko surar Makkiya abuna menene wal madani makkiyatu qabla hijratin nazal wal madaniyatu ba'daha hiya nazalat ana in kaji an ce makkiya shine abinda ta sauko kafin hijira in kaji an ce madaniya shine abinda ta sauko bayan hijira don haka Allah subhanahu wataala yana tunawa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta makka musamman ran da aka shirya makirci a kansa don dayan daga cikin abubuwa guda uku shine Allah yake bashi labari ma'ana yadda Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana to sai Allah ya tuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani matsatsin rayuwa da ya shiga a Makka da yadda aka yi shirin kashe shi aka yi shirin gamawa da shi a doron kasa amma Allah ya iya fito da shi ya rayar da shi har ya isar da sakon Allah har yau gashi nan yana kwance a gidansa ya rasu bayan ya gama isar da sakon Allah ba abin da ya same shi dukkan adawan da aka yi masa bai sa yayi tasiri ya hana shi isar da sakon Allah ba to shine Allah yake tuna masa katina wa iz katina ya rasulullah iz yamkuru bika allazina kafaru yayin da kafirai suke makirci da kai suke shirye makirci gare ka wannan al-hafiz ibnu kathir ya bayyana yayi bayani wannan aya din ta faru abun da ya faru na makirci din ya faru ne a makka wataran su abu jahal suka taro mutane masu fada aji na kafirci a garin makka suka zo suka taru za su shiga darun nadwa za su shiga su gana shi yasa ake ce masa abuna wannan rana din da suka hadu za su yi wannan meeting sun zo sun gama haduwa za su shiga gurin da za su yi meeting iblis ya ga cewa kai wannan ba za su iya zartar da abin da yake zo su zartar ba duk da irin kafircin da suke kai sai shigo sai wata shiga ta mutum kawai sai ya taho yana zuwa a wani dottijo ya fito duka ya fi su shekaru gurin ya fito musu a shekaru wanda ya fi su shekaru gaba daya kuma yayyo shiga muhimmiya in an ganshi an ga dottijo a she tsohon banza ne shedani da yazo ya hadu da su ya gaisa da su aka ce a dottijo daga ina kake yace daga Najdu yake she zake cewa tsohon Najdu ba kwajin Hausawa suna cewa tsohon Najdu to shine sheikun Najdiyun wato tsohon Najdu kenan shine iblis ma'ana ran da aka shirya makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsohon Najdu yazo yace aka ce wannan dottijo daga ina kake yace ka ai shi daga Najdu yake don haka shi bai ce shi dan gari bane don sun riga sun san gari sai suka tare shi suka ce amma kuma gashi yanzu zamu shiga mitin ne yace da za ku mun izini in shiga tare da ku suka ce ah bismillah yadda suka ga dattijan nan suna ga zai bada gudunmawa yake nan suka shiga da suka shiga suka zauna suka ce to dama mitin din namu ajandan kawai guda daya ce shine ya za a yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi da Muhammad ya ishi mutane da'awarsa ta ishe mu ya ce a daina bautar gumaka a daina bautar addinin iyaye da kakanu a daina irin wannan to ya za a yi da shi sai wani ya daga hannu da ya daga hannu ya ce shi shawarin sa anan a je a tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa a kama shi sai a kai shi kurkuku a daure shi a kurkuku shikenan kawai babu mai jin labarin sa babu wanda zai san ma a ina yake shikenan an kun an raba alaka tsakaninsa da mutane sai duk suka ce ah wannan goyon baya wannan shawari yana da muhimmanci kai mun goyi baya sai wannan tsohon Najdu sai ya ce shi kuma yana da ra'ayi suka sai duk akai shiru saboda ga dattijo kuma ba ko a ganin idonsu sai ya ce ni ina ganin ai kun san wannan matashi da kuke magana a kansa in kuka tsare shi kuka wai tsare shi a kurkuku to yawancin ku duk za ku mutu ƴaƴan ku ba su sani ba sai a zo wata ran ya fito daga kurkuku ya ci gaba da yada wannan abun yana yadawa za ku samu kun san shi da irin fasahar maganar da yake da ita yanzu nan zai gama da ku sai ga ƴaƴan ku sun yi imani da shi ko kuma bayan ku riga kun mutu sai zo ya mallaki mulki ya kwace daga hannun ƴaƴan ku sai suka ce kai gaskiya fa wannan maganar dattijon nan tana da muhimmanci sai wani ya daga hannu da ya daga hannu ya ce aka bashi izini ya ce ni kuma abin da nake gani a je a kama shi a fidda shi daga Makka a fidda shi daga daular Larabawa gaba daya kuma da shi can kan iyaka a bar shi a can kauyukan kan iyaka can a tsare shi a can a tsare shi a can kawai an raba shi da jama'a kaga ba shi ba da awa ya zama dan kauye yana can kawai ya ta rayuwa duk ku raba shi da jama'a sai aka ce a wannan shawari yayi sai wannan tsohon ya daga hannu yace a ni ko ina da wani ra'ayi in kuka kai shi can to wa'incan mutanen kauyen da kuke gani su zai rinka kun san shi da fusahar magana kun san shi kuma baya ƙarya ko kun san in yayi magana yanzu nan magana su take tasiri a zuciyar masu sauraren sa saboda haka gaskiya in kuka kai shi tun ɗan ƙauye suna sauraren sa zai gama da wa'innan ƙauyukan gaba ɗaya har ɗan birni su dukufa suna sauraren sa sai ya hada ƙarfi da ƙarfe daga can sai ya zo ya juya mulkin ku sai ya zama su ne da mulki suka ce kai gaskiya wannan dattijo akwai basira wannan shawari lallai bai yi ba sai Abu Jahal da kansa yace tawa shi yana da magana aka ce to me ye maganan ka sai ce ni ina ga shawari na yace shi shawarin sa anan a taro zaratan matasa daga duk wata kabila da take cikin garin Larabawa cikin garin Makka kowace kabila a zabo wakili kowace kabila a dauko wakili idan aka dauko zaratan matasa a ba su makami a zare makamin sultan a ba su shi a tuben sa a ce su je su su yi attacking gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tsare gidan da daddare kawai su sare shi idan suka yanka kuma duka ɗaya za su masa ma'ana saran ba sai wancan dan kabiran ya je ya sare shi wancan kuma yana gadin kofa wancan a su tsare shi gaba ɗaya su masa saran saran mutum guda ma'ana dukan su su yi musharaka wajen kashe shi ta yadda Banu Hashim kabilar Banu Hashim domin ana tsoronta da ƙarfi da take da shi shi kuma dan Bani Hashim ne Annabi sallallahu alaihi wasallam to in Qurayshawa kowace kabila an yi tarayya ne ta wajen kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam to Banu Hashim ba su isa su yi tarayya ko kuma su yi ƙarfin da za su iya yakan Qurayshawa ba daga nan kawai za su hakura shikenan maganarsa ta kare sai wannan tsohon Najib ya ce yawa yanzu na ji ra'ayi wannan ra'ayi yayi kyau in kun yi wannan kun tsira daga sharrinsa saboda haka ai wannan aiki ne ya goyi baya aka ce a to shikenan sai aka yi ittifaki da aka yi ittifaki sai aka zo ana bincikawa kowace kabila sai da aka dauko tantirin jarimi wanda kawai dan bushashiyar zuciya aka dauko shi aka kuma bashi takobi bayan an hada su sun shirya sun daidaita suka shirya daren da za su je su kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su kashe shi bisa wannan shawari da aka yi ko dan wani kabila an kira shikenan ran da suka shirya da daddare za su zo sai Allah ya koma malaika Jibrilu sai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to yau karka kwana a wannan gida din da daddare za a zo kashe ka karka kwana a wannan gida din ka fita daga wannan gida an riga an shirya za a zo kashe ka don karka kwana a gida shimfudan ka ma ka sa wani wakilce ka don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari ya ji abin da ake ciki shikenan sai ya ce to da daddare suka zo suka zazzauna suka kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare Fatima radiyallahu ta'ala anha kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir duka wannan bayanin da muke in an duba Al-Hafiz Ibn Kathir tafsirin sa haka ma an duba Al-Bidayah wan Nihaya yawanci akwai wannan haka Tarikhul Islam za a duba za a samu irin wa'innan bayanan tare da cewa ba muna kawo shi a jere kai tsaye dole yadda yake Hausa muke faɗa kuma abu ne na Larabci saboda haka kawai muna kawo bayanin yadda abun yake za a iya samu abu da yawa da aka tsallake ko makamancin haka don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gurin sa ta ce ya baba waɗannan mutanen da suka taru yaya za a yi da su alhali jininka suke nema a yau suke so su gama da kai yace haka ne tace eh yace kawo mun ruwa in ya alwala ta kawo masa ruwa yayi alwala yace babu damuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fita ya kira Ali ibn Abi Talib shi ma dan gida ne a gidansa yace ka zauna a inda nake ka kwanta a makwanci na a shimfudata idan sun kashe ka kana tare da ni gidan aljanna sanan ga amanoni nan wannan abu kaza na wane ne wannan abu kaza na wane ne wannan abu kaza na wane ne kowa an rubuta sunan sa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa Muhammadul Amin duk wanda yake jin tsoron kudin sa kar ya batar in yana jin tsoron ajewa a gurin a gidansa zai bar da kudin saboda wasu abu da yake so yayi nan gaba sai kawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rubuta sunan sa sai a nade sai a rubuta sunan sa sai a je a aje tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mai kudi bane amma ba ya taba kudin kowa yadda mutum ya bada ajiya haka yake zuwa ya same su to yace wannan nawane ne wannan nawane ne tare da cewa kafirai ne fa kuma su suka shiryo zuwa kace shi amma zai fita daga gidan zai bar makwancinsa zai bar gidansa da izinin Allah amma amanonin su gashi nan kowa in yazo a bashi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan amanoni wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an shikenan ya fita lokacin da ya fito da daddare su waɗannan mutane suna jira dare ya ja su shiga su yi abin da za su yana fitowa sai ɗebi ƙasa a hannunsa wani kauli yace sai ya fito da wani abu da ƙasa a ciki tun daga gida din kaman kwano haka ya fito da shi da ƙasa a ciki sai yana watsa musu yana cewa hashitul wuju ga sunan azazzaune ina sai kowa ya gurfanar da kansa shikenan suka sun koyar da kansu kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce har ya fita daga tsakanin su ba abin da ya faru waɗannan mutane da suka zo suka kewaye wannan gidan da Abu Jahl da ya bada shawari dukansu an kashe su a yakin Badar dukansu an kashe su a yakin Badar saboda me babu sauran imani a cikin zuciyarsu dukan sun zo dama sai da aka zabo masu taurin zuciya masu cikakkiyar zuciya ta kafirci aka ce su zo su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam to da su da Abu Jahl da ya bada shawari dukan su na cikin mutum 70 dina daga nan zaka ruga in kana duba tarihi zaka san cewa mutum 70 din da aka kashe a yakin Badar sun cancanci kisa a kowane zamani suke waɗannan babu wata gwamnati ba ta yin ta kashe su ko a wace ƙasa suke babu wata gwamnatin da za ta daidaita da su in dai gwamnatin son alheri wa talakawanta ne saboda haka kashe mutum 70 a yakin Badar sun cancanci kisa ba su da damar rayuwa a doron ƙasa face sharri za su haifar don haka waɗannan mutane suna daga cikin wanda aka kashe shine Allah subhanahu wataala yake tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shirin da suka yi ai baya nan ran da suka shiga mitin baya nan kuma shawarin su da suka yi guda uku da ta farko na cewa a tabbatar da shi a kurkuku a garin Makka a tsare shi a gidansa da ta biyu na cewa a fidda shi a je can a tsare shi a wani gari da ta uku na cewa a kashe shi duk baya nan aka yi amma sai gashi Allah yana bashi labari to shine Allah ke tuna masa wannan ni'ima ta iya tserar da shi din saboda ya tsaya akan dokar Allah to ila yawmil qiyamati in kun tsaya a dokan Allah duk tsanani duk wahala duk matsatsi Allah subhanahu wataala zai iya baku ni'ima sa ya tserar da ku daga abin da ba ku tsammani shine Allah tuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke makirce akan ka suke shiryawa liyusbituka suka bada shawarin cewa a tabbatar da kai a gida kar a raba ka da mutane wato a raba ka da mutane a tabbatar da kai a gida suka ga wannan shawarin bai yi ba aw ya katuluka ko su kashe ka wannan na tsakiya ne Allah ya kawo shi a jerin ayoyin a tsakiya amma shine na karshe a shawarin su fusahata alqurani Allah yana so ya jera shi wannan haka daka da yusbituka don su tabbatar da kai aw yukrijuka ko su fidda kai daga garin aw ya katuluka ko su kashe ka sai suka zabi wannan na kashewa din shine Abu Jahl ya bada shawari Allah ce wayamkuruna wayamkurullah suna shirye makirci ga kanka wayamkurullah Allah yana shirye makirci a kansu ko kuma suna shirye makirci a kanka Allah yana mai da makircin su a kansu ko ka fassara shi da cewa Allah yana makirci a kansu jingina makirci da Allah yayi wa kansa adalci ne kuma cika ne ga gurin Allah subhanahu wataala da tumbatsa domin Allah baya makirci sai a inda makirci ya dace ayi makirci don haka wayamkuruna wayamkurullah makrullah yakan yi shi ne a inda makircin ya cancanta ayi duk abin da aka yi shi a inda ya cancanta ayi wannan adalci ne adalci shine wada'u shay fi mawdhihi la'iq bihi az-zulm shine wada'u shay fi ghairi mahallihi wannan shine az-zulm wannan shine al-adl al-adl shine kishiyar zalunci adalci shine kishiyar zalunci adalci shine aje abu a inda ya dace a ajiye shi zalunci shine aje abu a inda bai dace a ajiye shi ba sa mutum a inda bai dace a sa shi ba wannan shine zalunci adalci kuma sa mutum inda ya dace a sa shi don haka in Allah ya kace wayamkurullah Allah yana makirci ba laifi a cikin haka domin Allah yakan yi makirci na inda ba abun da ya dace ayi a gurin sai makircin don haka adalci ne makircin Allah adalci in kaga dama kuma zaka iya fassara kamar yadda malamai suka ce wayamkuruna suna makirci akan ka wayamkurullah Allah yana mai da musu makircin su akan su kamar yadda ya faru Allah ce wallahu khairul makirin Allah shine mai alkhairi masu makirci makircin Allah alkhairi ne ga masu nufin alkhairi masu nufin sharri sune waɗanda makircin Allah yake zama musu makirci ko makircin daidai ne ya zama makircin a wannan lokacin don haka wayamkurullah wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin wannan shine abun da ya faru, shine abun da Allah ke tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ni'imar da ya masa tun a Makka, amma sai gashi ayat tana saukowa a Madina tana tuna masa wancan abun. Don haka kariya kariya, in dai har Allah yana nan wanda yayi wancan aikin, wanda har abada kuma yana nan azaliyun abadiyun, tun da yana nan tun asfil azal, sannan kuma abadiyun har abada Allah yana nan, bashi da farko bashi da karshe, laysa li awwaliyatihi ibtida wala li akhiriyatihi inqida, subhanahu wa ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, huwal awwal alladhi laysa li awwaliyatihi ibtida wa huwal akhir alladhi laysa li akhiriyatihi inqida, subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Doka Allah subhanahu wa ta'ala shi din nan da ya maka waccan ni'iman ya tserar da kai a wancan yanayin, to ku shine zai iya tserar da kai a kowane irin yanayi, don haka karka damu. Shi yasa Allah ya tina masa abun da ya faru da shi a Makka a lokacin da yake rayuwa a Madina, don haka wancan yanayin ma ai yafi tsanani akan yanzu da mutane suke da yawa musulmai. Wallahu ta'ala alam, insha Allah ta'ala in muna rayuwa zamu cigaba daga inda muka tsaya, muna fatan Allah ya samu dace.
Thank you.
dukan bayin Allah da suka turo musamman takardar da aka karanta wadda ta turo cewa kishiyar mahaifiyarta ba ta da abun nan tana sihiri tana tsafi wannan mun yi magana makamancin wannan jiya kuma amma fa kar wannan ba muna rufin bude kofa eh tabbas haka bane don wani sa'i zaka samu bangare suna zargin bangare an samu mata yau yadda tace kishiyar mahaifiyarta tana sihiri tace kuma kijiyar mahaifiyarta ta bata cin abincin mahaifiyar watakila ita ma tana zargin mahaifiyarta ki tana sai irin wannan matsala ne duk yanzu a irin rayuwar yanzu yawanci wanda kaji yana zargin wani da bokanci in ba zuwa yayi ya ganshi ya tabbatar ba karshen ta shi din ma boka ne ya ga masa wancan ne yana bokanci yawanci haka ne saboda in kaji yana zargin abunan tana bokanci tana a ina ku gani an kun je kun ganta a gurin boka ko kun ganta tana bokanci ko kun ga wani abu na sirri ta tare don wani sai gaskiya har kawai watakila sai mace ta zo tana kyautatawa miji yana jin dadin ta yana abun nan wata kuma bata masa ko kuma akwai bambanci shikenan sai a ce ta mallake shi ta sihirce shi ta yi kaza saboda haka ya kyale gatumar mu ya kyale kaza ta kaza sai a ce sihiri ta yi alhali kuma ibada ta yi to wannan ma yana faruwa don haka ba kowane abu bane gaskiya yake zama gaskiya yau mu muna addu'a kawai wanda duk suke yin abun da ba daidai ba Allah sa su gane su daina yau wanda kuma suke yi in Allah wanda kuma ba sa yi Allah ya kara tabbatar da digadigai akan rashin yi yau amma kar a zo kawai haka kawai ayi zargi in muka yi addu'a kai tsaye ba mu yi wannan bayanin ba za ta dauka eh da gaske haka ne to rinka ayi taka tsantsan akan wannan yauwa kar ki zargi wanda ba ta bokanci don kawai a ganin ki haka yau ba kowace mace bane take mallakar mijinta ta hanyar bokanci ko sihiri yauwa wallahi a'lam na'am wani ya bada qur'ani biyo ce a sashi addu'a muna fatan duka Allah subhanahu wataala ko wanda suka yi ta turowa masu fama da matsalan aljanu Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suke fama da yaro yana dauke Allah subhanahu wataala ya kame shi ya shiryar da shi ya sa ya daina irin waɗannan Allah ya mana kariya daga zuriyar mu irin waɗannan ayyuka wanda suka turo mahaifiya ba lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta ta da lafiya wanda yace abokanansa ko abokinsa ba lafiya wanda suke fama da a rashin lafiya suna da yawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta su da lafiya waɗanda suke neman aikin yi Allah subhanahu wataala ka azurta su da aiki mai albarka wasu sun turo suna buƙatan aure Allah subhanahu wataala ka azurta su da aure mai albarka wasu sadaki suke so a biya musu to Allah ya bada nasara waɗansu duka kowa da irin abun da ya ambata wasu aiki suke nema wasu aiki a wannan jami'a Allah subhanahu wataala ka tabbatar musu da wannan aiki din kuma ka sanya albarka a ciki wasu kowa da inda yake nema kuma kowa da abun da yake bukata rayuwar mu ta duniya tana cike da bukatu namu na rayuwar duniya muna kuma da bukatu muhimmai a lahira shine shiga aljanna ya Allah muna roƙonka ka shigar da mu aljanna firdaus bukatun mu na duniya Allah ka biya mana su ya Allah muna roƙonka duk wanda yake da wata bukata a wannan taro namu da waɗanda suka aiko in kunci ne ko rashin lafiya da wanda tace suna fama da rashin zaman lafiya da mijinta Allah ka ba su zaman lafiya da wanda yake da kuskure a tsakaninsu Allah ka sa ya gane ya daina yin abun da ba daidai ba in shaydan ne a tsakaninsu Allah ka kawar da shi kowa da irin matsalar da yake da ita duk wanda kaga ya turo takarda shi ya san abun ya dame shi ya Allah ka fi mu sanin damuwar kowa duk damuwar mu Allah ka fi mu sanin ta ya Allah ka biya mana bukatun mu wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye masa wanda duk yake cikin wata jarrabawa ko a iyalansa ko a ƴaƴansa ko a dukiyarsa ko a lafiyarsa ya Allah ka bashi sauki ya Allah kai ne mai iko wajen ba da sauki ya Allah ka yayo kowa irin damuwa da take cikin sa waɗanda suke cikin kuncin rayuwa waɗanda suka rasa salary ya Allah ka sa gwamnati ta waiwaice su Allah ka sa a ba su salaryin su Allah ka ba sa a ba su haƙoƙin su da wanda ya gama aiki ya aje aiki saboda tsawon shekaru da yake yi ya Allah ka sa haƙoƙin sa su fito, irin sa suna nan da dama, ya Allah ka sa a biya su haƙoƙin su. Dukan mu gaba daya kowa da irin damuwar da yake da ita, Allah ka yaye mana damuwa. Waɗanda suke da bukata, Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi. Waɗanda suke da abuna waɗanda suke da damuwa daban-daban, ya Allah ka yaye mana damuwoyin mu. Waɗanda suke fama da maganar jari, Allah subhanahu wataala ka kawo musu dauke cikin jarin su. Waɗanda suke neman aiki, Allah ka sanya albarka cikin aiki din, ka azurta su da aiki mai albarka. Wannan haduwa ta mu, ya Allah ka sa haduwa ce mai albarka. Allah ka saukar mana da albarka a rayuwar mu, ka saukar mana da albarka a gidajen mu, ka saukar mana da albarka a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya. Shugabannin mu a Gombe, Allah ka ba su ikon yin adalci, ka karfafa su akan abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu da rayuwar su da rayuwar addinin musulunci da al'umma baki daya. Zuriyar mu Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da su, ka tabbatar da digadigan mu bisa shari'a, ka mana kariya da kariyarka daga fitintunun karshen zamani. Allah ka mana kariya daga da iyalan mu, ya Allah ka tabbatar da mu a bisa shari'a. Allah ka dora mu akan abin da yake shine alkhairi rayuwar mu duniya da lahira. Me nufin mu da sharri, Allah ka isan mana daga sharrin sa. Me nufin addinin musulunci da sharri, Allah ka isan masa, ka isan mana daga sharrin sa. Allah ka kare addinin ka, ka daukaka shi. Allah ka masa kariya ta inda ba ma tsammani. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Shugabannin mu na kasa, musamman shugaban kasa, Allah ka kara masa dacewa, ka bashi ikon hulda da abun da zai zama alkhairi a rayuwar mu da tattalin arziki, ya amfane mu duniya da lahira. Mataimaka da za su taimake shi akan gudanar da abun da zai zama alkhairi da adalci, Allah ka taimake su, ka azurta shi da su. Allah ka azurta shi da bitana saliha wanda za su taimake shi akan abun da zai zama alkhairi ga talakawa, ba abun da zai zama alkhairi ga kawunan su kawai ba tare da talakawa ba. Duk mai nufin azurta kansa ba tare da tunanin talakawa ba, Allah ka kawar da shi gefe. Allah ka sa ya ga ana yi babu shi. Waɗanda suke nufin alkhairi da taimakon talakawa da jin talakawa a zukatansu, Allah ka dora su, ka ba su matsayi su gudanar da abin da zai zama alkhairi ga talakawansu. Allah ka ba su karfin gwiwa wajen abin da za su yi. Duk mai nufin bakar kashiya ko barazana ko ga rayuwarsu ko ga tsarinsu, Allah ka murkushe shi. Allah ka sa ya ga ana yi ko kuma baya nan a yi ta yi, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأهلنا إنك على كل شيء قدير. وعاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام المباركة إنك على كل شيء قدير. يا يمو الله كغفر تامسو كغفر تامنا كهدا مودسو تكين جنة الفردوس كاكنمو يا الله كسامنا دكتكين أنت تود مودسو أو إنا إني ما سؤال بركة. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.